الله تعالى وبركاته يوم نرانا اللهجي أشرين بوات رمضان شكرا تشكو سيد السليم وزا أربعين دفيو باهجر أن محمد صلى الله عليه وسلم وانا تنوزي دي دفيو بوات انديار شكرا تشكو ديو تأشرين دفيا زامتي قوانا كراتوا وانا زاوية شخص صالب وموسى معلمي لكنان في المقاوة كدونا من أشكين سورة غادر زامتاش آية أربعين دفيار malam tadi Musa mana misi dia jabati Syekh Fadhil Abdullah Maraya sini dia mana fasara akramullah bismillah
a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim fawajjahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi 'ali fir'auna su'ul 'adab
a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاك بآل فرعون سوء العذاب Hizkilu ya ci gaba da magana Hizkilu alaihi salam ya gaya wa Fir'auna da jama'arsa cewa wataran wato nan gaba za ku tuna abinda nake gaya muku dinnan idan kuka ga azaba a lahira za ku tuna cewa na gaya muku cewa kar ku kafirce wa annabi Musa za ku tuna cewa na gaya muku Fir'auna ba Allah bane za ku tuna cewa na gaya muku ku bautawa Allah shi kadai kar ku hada shi da komai kar ku hada shi da kowa za ku tuna wannan magana da nake gaya muku to shikenan sai Fir'auna yace shi ma a kashe shi to sai yace ya mika shi al'amarin shi ga Allah saboda haka sai ya fita ya bar mulkin Fir'auna mana ya bar gwamnatin Fir'auna to shine nan Allah yake gaya mana cewa maganar da Fir'auna yayi na cewa a kashe shi fa waqahu Allah sai Allah ya tsare shi sayyiati ma makaru wato ya kiyaye shi ya tsare shi daga munanan abubuwan da suka shirya masa na makirci menene suka shirya masa shine cewa a kashe shi maimakon tunda shi yana da ra'ayin cewa Allah kawai za a bautawa ya kuma gaya musu cewa Fir'auna ba abin bauta bane sannan shi yana da ra'ayin annabi Musa manzo ne na Allah su suna da ra'ayin annabi Musa ba manzo ne na Allah ba maimakon su zauna a ra'ayin su shi kuma ya rike nashi amma ba su yaka ba suka ce a kashe shi to sai Allah ya kiyaye shi daga sharrin abubuwan da suka shirya mai na makirci ma'ana daga shirin da suka yi su kashe shi da ya fita ya tafi kamar yadda muka faɗa a baya ya tafi bayan Misra ya hau wani dutse ya ci gaba da bautar Allah Fir'auna kuma nan ya sa duk inda aka gan shi a kashe shi to aka samu labari ga inda yake to sun je su hau dutsen sai Allah subhanahu wataala ya sa wani zaki ya zama na ya sha gaban su babu yadda za su iya hawa dutsen shi kuma Hizkilu bai ma san me ake yi ba ya ci gaba da gotar Allah to da haka Allah ya tsare shi bai san ma cewa an yi yunkurin an biyo shi dutse a kashe shi ba amma Allah ya kare shi to shine na Allah yake ga mana waqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haka bi ali fir'auna su'ul azab an yi takalim da ta'thir wa su'ul azabi mummunar azaba. Wace mummunar azaba ake nufi a nan? Shine nutsarwa a cikin ruwa. Haka bi ali fir'auna, sai ya kewaye jama'ar fir'auna, ma'ana jama'ar fir'auna suka rasa yadda za su yi da halakarwar da Ubangiji ya shirya musu a cikin kogin da ake kira jan kogi, wato the Red Sea. Wa haka bi ali fir'auna su'ul azab. Nan ali fir'auna ana nufin jama'ar kiddawa, domin bayan Allah ya tsedatar da Hizkilu, to ana nan sai lokacin halakar da fir'auna yayi, sai Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salam da shi da jama'ar shi banu Isra'ila su 600,000 cewa su ban Misr su fita. To fir'auna ya samu labari, sai ya biyo su da shi da jama'ar sa gaba ɗaya ta kiftawa, su wajen mutum 2,600,000 suka biyo su. To da annabi Musa alaihi salam ya zo daidai kogin da ake kira kogin wato Red Sea, wato jan kogi, sai suka waiga suka ga ana biyo su, sai suka ga annabi Musa cewa mutanen nan fa za su same mu. Sai annabi Musa ya ce a'a, Ubangiji zai taimake mu, Ubangiji yana tare da mu. To sai Allah ya sa shi ya buga sandan shi a jan kogi. To sai ta yi hanya gida 12, tunda dama kabilar banu Isra'ila, wato jikokin annabi Yaquba alaihi salam, su 12 ne, kabilu guda 12. So da haka kowace kabila ga inda za ta bi, kowace kabila ga inda za ta bi. Ruwan ya zama na kamar dutse, gashi suna cikin ruwa amma rigarsu ko jikewa ba ta yi, saboda Allah ya mayar da ruwan ya zama da kamar dutse. Da suka yi ta shiga su 600,000 din nan, duk waɗanda suka tsallake sai su tsaya a kan gaba su kallo, suna hangen jama'ar fir'auna. To shi ma fir'auna da ya zo da jama'ar shi kawai, sai suka shiga, suka yi ta shiga, suka yi ta shiga, su 2,600,000. To sai da suka gama shiga kaf, sai Allah ya mayar da ruwa ya haɗe kawai a kansu, aka halakar da su. Shine nan wa haka bi ali fir'auna su'ul azab, mummunar azaba sai ta kewaye jama'ar fir'auna, ba yadda za su yi ma'ana, aka halakar da su. Ayatu na nuna mana cewa inda ka tsaya da gaske akan sha'anin Allah, to shi kuma Allah zai tsaya akan sha'aninka. Ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ku mu'minai, idan kuka taimaki addinin Allah, idan kuka taimaki bayin Allah, to babu shakka Allah zai taimake ku. Ka taimaki addinin Allah, ka taimaki bayin Allah, sai Allah ya taimake ka. Babban barazanar da suka yi Hizkilu shine a kashe shi, gashi Allah ya kare shi ba tare da ma ya san me ake yi ba shi Hizkilu, amma Allah ya ba shi kariya. To kuma in ka shirya ramin mugunta, to ƙarshen ta kai zaka zo ka fada. Su suna kokarin su kashe mutum daya, gashi sanadiyar kin yadda da abinda suka yi wanda ya jaddada musu irin abubuwan da annabi Musa alaihi salam ya zo ya fada musu, ya gasgata abinda annabi Musa ya fada, sanadiyar haka suka ce a kashe shi. Gashi shi Allah ya tseratar da shi, shi wanda ya ce a kashe shin fir'auna da jama'arsa gaba ɗaya, su kuma Allah ya halakar da su, su mutum 2,600,000. Allah ya halakar da su a cikin kogin da ake kira jan kogi. Inda aka halakar da fir'auna nan, wato kogi ne da Allah yake kiran shi da jan kogi, Red Sea. Yana da tsawon kilomita 2,250, sannan a inda ya fi faɗi yana da faɗin kilomita 355, wato kilomita 355 aƙalla za ka yi tafiya daga nan Kaduna zuwa Kiyawa ta jihar Jigawa. In ma ka je Kiyawa sai ka ƙara wajen kilomita 10, sannan ne ka ci kilomita 355. wato daga gaba zuwa gaba na wannan jan kogi in kace zaka yi iyo to kafin ka kai waccan gaba inda yafi fadi kogin sai ka yi tafiya kilomita 355 sannan inda yake da zurfi kuma yafi zurfi shine wato nisan mita 340 mita 1000 shine kilomita 1 saboda haka kenan zurfin sa in ka tsindima kafin ka tabo kasa a inda yafi zurfi sai ka ci kilomita 3 da mita 40 sannan zaka taba kasa wannan shine jan kogi ya bi ta kasashe kamar haka ya bi ta Saudi Arabia ya bi ta Yemen ya bi ta Egypt ya bi ta Djibouti ya bi ta Eritrea ya bi ta Sudan inda kogin ya ratsa kenan to shine kogin da aka halakar da Fir'auna babban darasin da zamu koya shine in dai ka san abu gaskiya ne to kanka ji tsoro kai kawai wallahi ubangiji zai kare ka shi kuma wanda yake gaya mai gaskiya in bai ji ba kuma yake shirin yiwa mai gaya mishi gaskiyar ma wani abu to abinda zai same shi shine irin abin da ya samu Fir'auna domin kaga shi ilbawan Allah kawai yana gaya musu abin fa da zai musu alheri ne duniya da lahira amma su kuma tunda ba su yadda ba kawai suka ce to amma kashe shi me yake ma su ce to a bar shi da ra'ayin shi a bar shi da ra'ayin shi faɗi abin duk da yake so din amma ina gashi shi Allah ya tseratar da shi su kuma Allah ya halakar da su sannan har gaban gobe akwai gawar Fir'auna فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يوضع مسئلة دكي دجيكينك دومن كزمانا علامة نئيكم أبنجيجي كزمانا علامة نتشيوا الله شي كديني أبون بوتا كزمانا علامة نتشيوا دوان ديوا الله تاواي توبذي غما دكيوبا تضع مسئلة دكي سبو دي أمباي سجن إنا نان أمسرا ناغنشا إيجيبت gidan aje kayan tarihi da ke Al-Kahira a nan Cairo saboda haka yana nan falamma nunjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya yana nan sanan me abin yake halakar da shi kuma me yake nuna mana shine cewa mutane su ji tsoron Allah duk abin da Allah ya baka ma'ana yana da iyaka in kuɗi ne yana da iyaka in ilimi ne yana da iyaka in mulki ne yana da iyaka kaga shi Fir'auna shekara 400 yana mulki amma ga shi tarihi abin da kawai ake tunawa shine lokacin yana mulki ya kashe bani Isra'ila ya bautar da bani Isra'ila ko babu wani abu da zaka karanta a cikin alkurani wanda zaka ji an ce Fir'auna yayi na alheri kaga wannan mulki ya zame mishi mene masifa so da haka an ka samu dama ana so ne kai mene tunda zaka bar wurin nan wata ran to ana so ne kai abubuwan da za su zamana tarihi na kwarai a lokacin wane aka yi kaza a lokacin wane aka yi kaza a lokacin wane aka yi kaza misali kaman Sardauna ko yayi shekara 12 yana premier a arewacin Najeriya shekara 12 daga 1954 zuwa 1966 shekara 12 amma zaka ga shi yayi jami'ar Ahmadu Bello yayi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna yayi kamfanin buga jaridun nu Najeriya yayi bankin Arewa yayi masakar Arewa yayi kamfanin NNDC da sauransu ba shi da tarihin a lokacin shi ya jefa mutane akan wata ukuba wanda ba ta shafi wani abu na siyasar shi ba misali in dai a gwamnatance ne misali ko a ce akwai lokacin da ƴaƴan talakawa sun kasa karatu a lokacin shi babu ya ɗibi ƴaƴan talakawa ya kai su ƙasashe waɗanda yake sun ci gaba a wannan lokaci kuma har yanzu suna ci gaba ya kai su suka yi karatu ba ko kwabo haka ya kamata mutum ya zama in Allah ya baka dama to akwai ranar ganin sakamakon jarabawarka, to yana da kyau a ga kai kaza kai kaza kai kaza, bayan tafiya ka kai kaza. Shi mulki amfanin shi biyu ne, muna ƙara maimaitawa, ya jawo maka amfani, ya jawo mulki, ya jawo amfani, ya tunkuɗa damuwa. Saboda haka kar mu ce zamana yana da dama, ya samu dama, amma shi sai zama aka sun haka ya jawo mutane damuwa, ya tunkuɗe musu amfani, ba a san haka. Ana san ya tunkuɗe musu damuwa, ya jawo musu amfani, ba ya tunkuɗe musu amfani, ya jawo musu damuwa ba. Shi ne abinda Allah yake sa yake kawo mana irin waɗannan kisoshi. Na'am. Sannan kuma wannan kissar da muka gama din nan, ko kuma muke gab da gamawa, abin alfahari ne ga Afirka, nahiyar da muke ciki. Domin Annabi Musa da Harunu da aka aike su gurin Fir'auna, wato ‘yan Afirka ne, a shi Afirka muna da manzanni. Muna da Annabi Musa, muna da Annabi Harun, muna da Annabi Yusuf, misali ‘yan Afirka ne. Sannan kuma Afirka muna da kuma dan ƙareren azzalimi, shi Fir'auna ɗin. So ko dai mutum ya yi ƙoƙari ya zama irin halayen shi na su Annabi Musa ne, daidai gwargwado, ko kuma yana da dama ya zaɓi halayen shi su zama kurin irin na Fir'auna ne, tana da zaɓi, duk ‘yan Afirka ne. Na'am.
An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab.
An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Kamar mun tambaya ne, ya Ubangiji, ya halayen su yake a yanzu? Su wato Fir'auna da jama'ar shi nan, mutane miliyan 2,600 nan, ya halayen su yake a yanzu? Sai Allah ya ce annaru yuraduna alaiha, wuta ce dai wadda yuraduna alaiha ake giciya musu, ma'ana ana ƙona su da ita. Me ake ƙonawa nasu? Ruhinsu. Domin ɗan adam yana da manyan ginshiƙai guda biyu ne, da ruhi da jiki. To da zaran ya rasu, an ɗauke ruhi kenan, an raba ruhi da jiki. To wannan jikin, to shi ne yanzu sai a nemi bayan gari a haƙa rami a rufe shi. Shi kuma ruhin, idan na mumini ne a yi sama da shi, in na mutumin banza ne a yi ƙasa da shi. To su Fir'auna da jama'arsa mutanen banza ne. To sai zamana hukuncin da Ubangiji ya yi musu shi ne cewa tun daga ranar da suka mutu nan, to duk maraice da safiya, safiya da maraice, to sai ya zamana ruhinsu an sanya shi a cikin wato gidan wuta, a ƙona ruhi ɗin da safe, to sai kuma ya dawo kaba, sai ya dawo inda suke, da maraice ma sai a sake yin haka. To shi ne nan Ubangiji yake gaya mana. Sannan ba wai su kaɗai ba, manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani, ya ce idan mutum ya mutu, to duk safiya sai an nuna mishi mazaunin shi, in ɗan aljanna ne a nuna mai mazaunin shi na aljanna, in ɗan wuta ne a nuna mai mazaunin shi a wuta. To sannan kuma da maraice a sake yin haka, hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaita daga Abdullahi ɗan Umar. So da haka wannan ya nuna ba ma wai Fir'auna da jama'a shi ba, kowa. Idan mutumin kirki ne, za a nuna mai gidan shi na rahama da safe, sannan kuma a ƙara nuna mishi da maraice ruhin, ma'ana jikin kuma yana nan yana kabari. To ranar lahira ma'aike ce su ‘yan wuta ɗin, sai ya zamana da jiki da ruhi, da jiki da ruhi sai su haɗu. Na kamar nan na mutanen Fir'auna ɗin, to in suka haɗu ya dawo cikakken mutum kenan. To sai a ce musu adkhilu ala Fir'auna ashadda al-azab. Allah sai ya ce mala'iku, ku shigar da jama'ar Fir'auna zuwa ga azaba wacce ta fita da tsanani. saboda haka duk mutum in ya rasu in mutumin kwarai ne wato akwai tsuntsaye na kudura da Allah ya halitta wanda ruhin mu'mine a cikin kundin sa ake sawa sai su shigar da su gidan aljanna da maraice a da safe sannan da maraice ma su yi musu haka su kuma kafirai akwai tsuntsaye bakake da ubangiji ya halitta da kudurarsa ruhin kafirai wayannan tsuntsaye sai su shigar da su huta da safe sannan kuma da maraice su kare yi shine ubangiji yake ga mana anan tana yi waka ce to ya za a yi su shiga su fita su shiga su fita shi ubangiji yana da cikakken iko akan komai yanzu idan mutum ya kalli talabijin a ɗakin shi aka nuna shugaban America Joe Biden ko ka fito kana ba da labari ka ga Joe Biden aka tambaye ka ya ake shiga ɗakin ka ba Joe Biden bane ka gani to ake ya shiga in har Bature zai iya yin abin da Joe Biden zai shiga ɗakin ka da sauran ɗakuna ubangiji ne ba zai iya da ruhin mutane zai shiga cikin abin da na faɗa ba ba abin da ya gagari ubangiji anar yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu to ranar kuma da alkiyama za ta tsaya to sai Allah ya ce wa mala'iku adkhilu ala fir'auna ku shigar da jama'ar fir'auna ashaddal azabi wato azaba wacce ta fita da tsanani fadin cewa a shigar da su azabar da ta fita da tsanani ashe ya nuna kafin alkiyama suna cikin wata azaba kenan wannan aya a gurin mafi yawan malamai ita ke tabbatar da azabar kabari amma a gurin wasu kuma da ita suke kuma kore azabar kabari amma akwai azabar kabari ma ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi a hadisin da Bukhari ya rawaita game da magana azabar kabari annabi ya tabbatar shi akwai azabar kabari akwai azabar kabari amma azabar a kabari ma'ana in an yi magana kabari ana nufin alhayatul barzakhiyya wato rayuwa ta albarzak tunawa wani ya ce to wanda zaki ya cinye shi ko Allah kiyaye misali wanda ya shiga teku ya nutse ba a ganshi ba ko ya shiga kogi ba a ganshi ba ko ya kone a wuta fa shi ya za a yi mai to ana nufin ba wai wannan jiki da aka tona ƙasa aka sa shi a ciki shi ake wa azaba a'a ruhi rai azabar ruhi da jiki to sai ranar lahira ne sai a hada su to mutum ya dawo cikakken mutum kenan to mugun mutum ne wanda ya cancanci wutar to sai su tafi wutar da jikin da ruhi gaba daya saboda haka akwai azabar kabari wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi azaba wacce tafi tsanani ashaddu anan ismu tabdil ne wato wanda turawa ke kira superlative wanda ya fi shine ashad ismu tabdil duk sanda kaga an kawo irin wannan superlative wato ya nuna akwai abu mai irin sifarsa amma bai kai shi ba wannan ya nuna kenan akwai wata azaba wacce bata kai wadda za a yi wa jama'ar fir'aunan a ranar alkiyama ba amma akwai ta amma ta ranar alkiyama ce ashaddu min wannan na'am
wa idhi yatahajjuna bin nar fa yaqulu du'afa lil ladina takbaru fa yaqulu du'afa lil ladina takbaru inna kunna lakum tab'an fa lam tumghuluna anna alan tumghuluna anna nasiban min an-nar
sanan a irin tsarin mulki na fir'auna zaka ga cewa wato tsarin mulki irin na wanda ake kira na sarautun gargajiya wanda yana ɗaya daga cikin abin da yau a ƙasar nan muka rasa shi yasa ake fama da wasu matsaloli musamman na tsaro tsarin mulki na sarautun gargajiyar nan iri uku ne akwai abin da ake kiran shi wato tsarin sarauta cikakkiya wato absolute monarchy irin na fir'auna kenan wato gaba ɗaya zamanin mulkin wato na sarauta gargajiya ne cikakken mulki kamar irin yanzu wanda Saudi Arabia ke yi misali ba zaben gwamnatin ake yi ba a'a tsari ne na sarauta akwai kuma wanda ake kiran shi limited monarchy shi tsarin sarauta ne wanda yake da iyaka yana da iyaka na iko shine kamar irin wanda Ingila ke yi wanda shi a irin wannan sai dai abin da ya shafi bukunkuna na ƙasa shine sarauta take da iko akai amma ba ta da dama akan abin da ya shafi gudanar da mulki ko abin da ya shafi ko a bangaren majalisa ko a bangaren zartarwa sannan kuma akwai abin da ake kira constitutional monarchy wato tsarin sarauta na tsarin mulki wato tsarin sarautar tsarin mulki zai bashi wani irin abubuwa da ya kamata yayi domin bayar da gudunmuwa wajen ciyar da ƙasa gaba irin kamar wanda yanzu ƙasar Sweden ke yi to irin wannan ne da muke yi a ƙasar nan kafin 1976 zaka ga a wannan lokaci ne unguwa ma yana da ƙarfi saboda haka duk wanda yazo bako in zai zauna dole a kowane gari dai akwai unguwar da dole zai zauna to ba zai zo kawai a bashi guri ya zauna ba sai mai unguwa ya sani mai unguwa zai tambaye shi daga ina yake ina ya fito menene dalilin da yasa yanzu yazo wannan guri zai zauna in ana ganin kamar ba abun nan ba to garin da ya fada sai ayi aike a bincika aji da zaran an ji an ce ai ba mu san shi a wannan gari ba to kaga tun daga nan an san ba mutumin kirki bane ba za a bar shi ya zauna ba to da haka zaka gani a wancan lokaci abubuwa na tsaro akwai su to amma yanzu ejen ne kawai zai samu bakin allo ya rubuta muna da gida mai daki uku a layi kaza muna da gida mai daki biyu a wuri kaza muna da ciki da falo a wuri kaza kawai mugun mutum sai ya zo ba san inda ya fito ba kuma a bincike shi ba mai unguwa bai sani ba dagaci bai sani ba hakimi bai sani ba balle sarki kawai sai a bashi guri ashe mugun mutum ne sai ya zauna ba san sana'ar shi ba da safe dai an ga yayi wanka ya fita da yamma ya dawo ashe mugun mutum ne to waɗannan shine kake ganin dalilan da yasa duk wayannan wayanda suke yin abubuwa zaka ga akwai inda suke zama saboda ba wannan saboda haka muna kira ga majalisar ƙasa da ai gyara a tsarin mulkin Najeriya tunda ana cikin shirin gyara na tsarin mulkin Najeriya duk abin da ya taba maka amfani a baya to bai kamata kuma ka jefar da shi ba musamman in kana cikin matsala idan muka rungumi tsari na constitutional monarchy sarautu tsarin mulkin ƙasa ya ce ga ayyukansu saboda haka sarautar gargajiya ita ke da aiki kaza ita ke da aiki kaza ita ke da aiki kaza kuma yadda za a zauna da su menene kuke ganin in an ba ku a tsarin mulkin ƙasa zai zama cewa za ku iya ba da gudunmuwa wajen ciyar da ƙasa gaba domin babban manufar hukuma babban aikin hukuma shine samar da tsaro na rayuka da dukiya da kuma walwala a taƙaice a tsare rayukan mutane a tsare dukiyarsu kuma a jawo musu farin ciki shine mulki shine babban manufar gwamnati a tsarin mulkin Najeriya ma sashe 14 ƙaramin sashe na biyu ba na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara to yanzu ka duba ƙasar nan babban abin da yake damun mu shine rasa rayuka rasa dukiya ma'ana rashin tsaro to tunda a wani lokaci an taɓa yi akwai abin da ake amfani da shi aka samu nasara to ai kamata ya yi a sake waiwayen wannan abu shi yasa kake gani ka ji ba da Ingila ita ce uwanmu a duniyance ko ita ta rene mu amma ba su yi watsi da wannan tsari ba suna dan da tarihinsu na tsarin sarauniya sannan kamar ƙasar Sweden kamar yadda na faɗa su kuma sai zamana suna mulki na sarauta ɗin da kuma na zamanin shi na sarautar an bashi abin da zai yi abinda ba a ce zai ba babu ruwan shi to saboda haka wannan yana da kyau a gyara duk abinda kage Allah ya kawo a cikin alqur'ani akwai dalili akwai dalili to da wannan shine babban barazanar da ke damun Najeriya a yanzu maganar rashin tsaro din nan to in aka gwada wannan in Allah ya so yadda tunda an yi kafin 1976 sarakuna suna da cikakken iko a wannan lokaci suna da ayyuka da haka zaka gani hatta abubuwa na almajiranci din nan da ake ganin cewa yana da wasu abubuwa a wancan lokaci zaka ga akwai sarakunan da a yankin su almajiran su ba sa bara su suke taimakawa su ciyar da almajiran saboda a samu alqur'ani to saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a sake lura da su a kasar nan na'am وَيَجْتَهَا جُنَّ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ to an gama da maganar kissar Fir'auna yanzu kuma Allah zai ba mu labarin abinda zai faru ne a cikin gidan wuta domin ya zame mana wa'azi idan mutum ya zamana ba na kware ba be ba abinda Allah yake so ba to wannan abin da za a faɗa yanzu zai kasance a cikin shi Allah ya ce wai zata hajuna fin nari ya rasulullahi ka ambatawa al'ummarka ka ba al'ummarka labarin ɗan wuta iz yata hajuna fin nari lokacin da za su yi ta jayayya a cikin wuta din nan ma'ana lokacin da za su yi ta rikici rikici tsakanin mabiya da waɗanda aka bi rikici tsakanin shugabannin kafirci da waɗanda suka goya musu baya a kafircin ma'ana suka yadda da kafircin su wai zai ta hajuna finnari fa yaqulu du'afa'u sai masu rauni su ce su ai masu rauni anan waɗanda suka yi biyayya suka bi shugabannin kafirci din ma'ana suka bauta wasu abubuwa ko kuma aka gayyace su su bautawa abubuwan kuma suka yi fa yaqulu du'afa lil ladzina istakbaru sai su ce waɗanda suka yi girman kai a duniya mana suka yi wa Allah girman kai suka ki yadda da akwai shi ko kuma sun yadda akwai shi amma suka ki yadda da cewa shi kadai za a bautawa saboda haka suka bauta mai suka bauta wasu abubuwa suka ƙaryata manzannin sa mana sun yi girman kai sun ci karban gaskiya shugabanni kenan wajen yi wa Allah tawaye wato shugabannin kafirci to mabiyansu za su ce musu inna kunna lakum taba'an ku sani fa mu mun kasance a duniya mabiyanku ne mu mabiya ne ku kuka kai mu cikin kafircin nan yau ga halin da muke ciki a duniya ku muka yi wa biyayya bunku muka yi inna kunna lakum taba'an fa hal antum mugununa anna nasiban minan nari wannan istifhami ne suke yi na tawbihi wato na zargin shugabannin nasu fa hal antum mugununa anna nasiban shin zai yu ku tunkuɗe mana wani bangare na wannan azaba ta wuta mana zai yu ku rage mana wannan azaba da muke ciki tunda ku muka ba a duniya sanadiyar ku muka shigo nan zai yu ku rage mana wani abu ku dauka a madadin mu in kuma ba haka ba zai yu ku tunkuɗe mana wani bangare na azabar da muke ciki zai yu kaga ba zai yu ba ai su ma sun san ba zai yu ba anan suna wa jagororin ne izgili kuma suna nuna musu cewa lalle sun halakar da su sun cuce su domin a duniya su suke gaya musu cewa in kun bautawa kaza ai za ku samu amfani kaza za ku samu amfani kaza za ku samu amfani suka biyayya da abin da suka gaya musu to yau ta baci ga su dukkansu a wuta azaba ta yi azaba to sai su zo su kawo kuka wurinsu zai yi ku rage mana wani abu wani bangare na azabar da muke ciki ku dauka ko kuma ku tunkuɗe mana zai yi mana ba zai yi ba ai na'am
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد to sai shugabannin kafirci su mai da martani قال الذين استكبروا waɗanda suka yi wa Allah girman kai a duniya din ma'ana suka ce babu shi ko kuma suka ce an mutu ba za a tashi ba ko kuma suka ce a'a ba shi kadai za a bauta ba a bauta mishi a bauta wasu abubuwa sun wa Allah da girman kai ma'ana sun ki gaskiya kuma sun karyata manzannin su to sai su mai da martani bayan sun ji mabiyan su suna neman su dauki wani abu na azabar su rage musu mana sai su ce inna kullum fiha ai dukkan mu mu da ku yanzu dukkan mu ga munan fiha muna cikin wannan mutane yadda kuke shan wannan bala'i haka muke shan wannan bala'i duk muna ciki inda zai yiwu mu rage muku wani abu mu mu rage wa kanmu mana in zai yiwu mu rage wa wasu to mu mu rage wa kanmu mana ba zai yiwu ba kada haka ma bainal ibad inna allaha lalle allah kada haka ma bainal ibad hakika yayi riga yayi hukunci tsakanin bayi hukuncin shine wasu ya hukunta cewa ƴan wuta ne wasu ya hukunta cewa ƴan aljanna ne mu an riga an yi hukuncin cewa mu ƴan wuta ne gashi saboda haka ba yadda zamu yi ba zamu iya rage wa kanmu ba ballanta naku Allah ya riga yayi hukunci ya kawo mu wannan matsayi me aya take nuna mana cewa a duniya komai matsayin mutum kar ya sa kaka sabawa Allah ka yadda idan ka yadda akwai ranar da kai da shi sai kun yi fadin fada kuma ranar da fadin fadan bai da amfani in ka ji nauyin shi a nan duniya ka sabawa ubangiji to akwai ranar da sai kun yi fadin fada kai da shi to gwamma in ka kiyarda ka sabawa Allah a nan duniya dai in ya ji haushi ma fadin fadan ne ta kai to gwamma ku yi a nan kai dai baka sabawa Allah ba Annabi yana cewa la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu sabawa wato babu biyayya ga abin halitta wajen sabawa mahalicci ba a so kai ka bu wani abin halitta kan ka saba mahalicci kar ka yadda wani ya sa ka sabawa mahalicci in ko ba haka ba to a wuta sai kun yi fadin fada kai da shi Allah shi kiyaye na'am
وقال الذين في النار لكذنة جهنم دعوا ربكم لكفر أنا يوما من العذاب
وقال الذين في النار لكذنة جهنم دعوا ربكم يكفر أنا يوما من العذاب تو إن بلائي بلائي ينزو وين دسك الدياء الدنيا وجن ساب أو أبنجي وجن يمسا تاواي أكبو تامس شيشي كدي da su da mabiyansu da shugabanni gashi wayannan na neman taimako gurin shugabanni kuma suna gaya musu cewa ba za su iya ba to sai bala'i yayi bala'i domin azaba wuta kullun karuwa take yi to ranan sai ƴan wutan su ji wani bala'i na yunwa da bala'i na yunwa wanda ba su taba ji ba to sai su nemi agaji wurin ubangiji sai su ta magana a taimake mu to sai a sa ci abincin nan na wuta wanda ake kiran shi addari ana kiran shi wai alburushin kudiddifi saboda wani abu ne mai jarabar daci din yadda madaci ke da daci yafi shi daci to sai dama shine abincin ƴan wuta tun aka ba su wannan abu dama shi la ismin wa la gunimin ju shi dama amfanin abinci ya kawar maka da yin wasan nan ya sa kuma jikinka ya ginu jikinka ya kyau to shi wannan abincin la yusminu bai sa jiki yayi kyau bai sa jiki yayi kiba bai sa jiki yayi maiƙo yayi kyau wallahi gununin ji kuma bai wadatarwa game da yunwa bai raba wanda ya ci shi da yunwa dalla mai amfanin shi kenan bai da wani amfani ma'ana abinci ne wanda duk amfanin abinci bai da shi la yusminu wallahi gununin ji to sai su ci idan suka ci duk da dacin haka tsabagen bala'in daci da rashin daɗi amma jarabar yunwa ta sa sai sun ci din sai su ji kuma yunwa ba ta tafi ba to sai su kara neman agaji su ta kururuwa su ta kururuwa to sai aka musu wani nau'in abinci na wuta shi kuma wanda an kace shi ma kare ka yake a makogwaro to sai a ba su wannan to idan aka ba su ya ma kare su ma karewar kusan tayi daidai da bala'in wutar a wajen zafi to sai suna a duniya idan mutum ya shake ko wani abu ya tsaya mai a makogwaro ai ruwa ake sha to sai su nemi ruwa su ta kuka su ta raki su ta raki to sai a ba su hamim ruwan nan mai tsananin zafi wato ruwan wuta hatta mala'ikun wuta sai sun rike wani abu kaman makata haka kaman almakashi akan madibin sa na su iya rikewa to sai a ba dan wuta din yana kaiwa zai sha sai fuskar shi saboda kuna sai ta fada cikin abu fuskar ta kakkabo ta fada saboda bala'in zafi amma duk da haka saboda bala'in da yake ciki sai ya sha idan yana kurba ƴaƴan hanjin shi da dukkan abin da ke cikin shi sai ya kone to shine in abin ya faru da bala'in konewar kayan ciki din to shine sai su yi wannan maganar da yanzu Allah zai gaya mana wa qala allazina fin nar Allah yace waɗanda suke cikin wutan sai su ce le kazanati jahannama ga mala'iku waɗanda suke kula da wutar jahannama ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azabi ya sassauta mana ko da yini ɗaya ne na wannan azabar mana ko da wuni ɗaya ne a sassauta ku roƙi ubangiji ko da rana ɗaya ce a ce mu huta ba ya mana wannan azaba ba ba su gaya wa mala'iku amma kaga kafiri da yadda yake har yanzu yana cikin bala'in ma amma ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku ku roƙi ubangijinku to su har yanzu mene ba su yadda ce Allah ne ubangijinsu ba ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku wannan kuma wato ubangiji yana nuna mana cewa ita zuciya in dai abu ƙarya ne ba ta iya riƙe shi nan ubangiji ya sa su faɗa ka ne domin ya zamana hatta a lokacin da suke shan bala'in ma ba su yadda shi ubangijin ba ne suna so ne su ce ku roƙi ubangiji ka ce ubangijinku saboda zuciya ba ta aje ƙarya idan yanzu mutum ya tambaye ka dan laban lambar wayarka kawai sai ka faɗi lambobi na shiririta ina fatan gane an jima kuna fira kuna biya shi dan laban na manta lambar nan to yanzu baka isa ka gaya mai abin da ka faɗa ba amma in lambar ka ta gaskiya ka gaya mai nan da nan zaka sake gaya mishi idan aka tambaye ka wani rana aka haife ka sai ka faɗi sha kaza ga watan kaza shekara kaza ana nan wata ran in aka tambaye ka ba za ka iya faɗa ba ba za ka iya ba ita zuciya ba a yi ta da ta iya aje mene ba ƙarya shi yasa kake gani ko da jami'an tsaro ne in suna tuntuɓa game da wasu da ake zargin sun yi wani abu in aka ce to rubuta jawabinka in ya rubuta kwana ɗaya kwana biyu za ka ga an sake fito da shi sai a tambaye shi ga mana me ma kuka yi to in abin da ya rubuta ƙarya ne kanu za ka ga kuma ya shiga share wata ƙaryar amma in abin da ya rubuta ɗin nan gaske ne to za ka ga ya faɗe shi yanzu daidai saboda mai zuciya ba ta duk abin da ke cikin zuciya to shi zuciya take riƙewa amma in ba ƙarya ba ne amma in ƙarya ne to sai ta bayyana shi yasa nan suka ce ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijin kuma su ce ku roƙa mana ubangijinmu ba saboda su har yanzu a wutan ba su yadda Allah ne ubangijinsu ba ku roƙa mana ubangijinku ya sassauta mana ko da yini ɗaya ne na azaba wannan duk ana gaya mana ne cewa mutane su shirya su bi Allah su bi annabi a yi aiki na ƙwarai a nisanci miyagun ayyuka idan ba haka ba to mutum zai kasance cikin waɗanda za su faɗi wannan Allah shi kiyaye na'am
qalu aw lam takutatikum rusulukum bil bayyinati qalu bale qalu fad'u wama du'aul kafirina illa fi dalal
qalu aw lam takutatikum rusulukum bil bayyinat qalu bala قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في دلال تسي ملائكو ما سكو لا دوتا وين دا سكي كركشم مالكو تسي سمية دا بياني تندي انزان شبو دا سو مغانا چيوا سلوكي الله يسسو تاوا وين نميا غو كودا يني تيني نا عذابا ما أنا كودا يني تيني اي هوتو كرا اي مسا عذابا تسي سكي مسو قالوا سي ملائكو سكي أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات وانا استفهامي نينا تكاريري تبتر واني أولم تأتيكم رسلكم بالبينات شم منزنونكو بسزومكو دا هجوجي با ينانوبا منزنونكو الدنيا بسزومكو دا مؤجزوزي با ودن دا سكنونة شوالالي الله نيا اي كوسو alamomin da suka nuna cewa lalle akwai Allah kuma shi kadai za a bautawa manzanni ba su zo muku da waɗannan ayoyi ba waɗanda suke a bayyananu ma'ana ba ka muku sakon Allah ba cewa ku bi shi alam ta kuta ta tiku rusulukum bil bayn qalu sai kafiran ce bala haka ne manzanni sun zo mana wato mutanen annabi nuhu alaihi salam ce eh nuhu ya zo mana alaihi salam mutanen annabi ibrahim ce eh annabi ibrahim ya zo mana mutanen annabi shu'aib ce eh annabi shu'aib ya zo mana mutanen annabi musa alaihi salam firana da jama'a shi su ma ce eh annabi musa da haruna sun zo mana kowace al'umma sai ta tabbatar kafiranta ma'ana sun ce eh manzannin mu kan sun zo to shikenan qalu sai mala'iku masu kula da gidan wuta sai su ce musu shikenan fada'u ku ku roki ubangiji din tunda dai an zo muku da manzanni a duniya kuka ƙaryata ba wai haka kawai aka shigo da ku cikin wannan azaba ba ba tare da an kawo muku mai gargadi ba a'a an aiko muku mai gargadi amma kuka ƙaryata shikenan fada'u ku ku roki ubangiji da kanku sallai ce ma du'aul kafirin illa fi dalal ita ko addu'a kafiri ma'ana kiran kafiri da zai yana roƙon Allah wai ya mushi wani abu wato bi kasance ba illa fi dalal face cikin hasara cikin bata da lalacewa ma'ana ba a karba ba za a karba ba ko sun roki Allah a gidan mutum ba za a karba ba domin an riga an wuce lokacin karban addu'a a duniya ne in ka roki Allah yake saurara ka yayi maka abinda kake so in ya ga dama in kuma kai addu'ar koda bai maka ba amma ka roke shi to kila abin ba alheri bane a gare ka sai ya hana ka ya baka wani abu daban in kuma bai baka wani abu daban ba ya aje maka ladan addu'a a lahira in aka baka ladan addu'o'in da kai waɗanda ba a karba ba a duniya sai ka ce ina ma duk addu'o'in da kai a duniya ba a karba ba dan ka samu irin wannan abu tamashi kafiri wa ma da'ul kafirina illa fi dalal addu'a kafiri ya kira ubangiji ai ba ta da wani amfani ba ta cikin komai face cikin bata da hasara ko yayi kawai ya bata miyan shi ne ya bata lokacin shi Allah ba zai saurare shi ba ne wannan aya take nuna mana mala'ikun gidan wuta sun tambayi ƴan wuta da suka nemi agaji a wurin su wato su yi ceto su yi musu ceto kafirai ne suke neman mala'iku masu aiki a gidan wuta su yi ceto su sa baki su roki Allah a sassauta musu azaba ko ta yini ɗaya ne sai suka ce musu mene shin manzanni ba su zo muku ba ne ba a muku gargaɗi ba ashe wannan ya nuna Allah bai wa mutane azaba sai ya aika musu da manzo wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba mu kasance za mu yi wa kowa azaba ba sai mun aika masa da manzo wannan shi yake nuna kenan iyayen ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amincin Allah ya tabbata a gare su duk wanda ya ce Allah zai musu azaba ya ƙaryata Allah ya ƙaryata alƙur'ani da mun kaga a cikin gidan wuta ma mala'ikun gidan wuta abinda suka tambayi ƴan wuta a walam takuta atikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku ba su zo muku da hujjoji bayyananu ba to zai dan mu ce iyayen ma'aiki Aminatu alaiha salam da Abdullahi alaihi salam a'udhu billahi cewa suna gidan azaba a lahira ne don Allah wani manzo suka sabawa wani manzo aka aika wa Abdullahi alaihi salam bai bi shi ba wani manzo aka aika Aminatu alaiha salam bata bi shi ba, ko ku a'a kowa ba za a yi mai azaba ba sai an aika mai manzo, amma iyayen wanda Allah ya fi so shi zai musu azaba bai aika musu manzo ba. Shi Abdullahi alaihi salam ya tafi gidan rahama, manzo Allah yana wata biyu a ciki. Aminatu alaiha salam mahaifiyar annabi ta tafi gidan rahama, annabi yana ɗan shekara shida, ya rage shekara 34 ya bayyanar da annabta. Don Allah a wannan lokaci waye manzo a duniya? Amma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula. Sannan gashi nan mala'iku suna tambaya a walam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, kaddara yanzu a ce domin dukkan wanda yake a gidan wuta sanadiyar kafirci, mala'iku sai sun mai wannan tambayar mala'ikun gidan wuta, sai an tambaye shi, mun zo ni ba su zo maka ba, kuma zai ce mene? Kalu bala, kaga zai ce mene? Sun zo. To dan Allah kaddara abu magana wayancan cewa mahaifiyar ma'aiki tana wannan mummunan gida, uzubillahi, in aka zo wannan tambaya za ta ce bala? An tura mata? In aka tambayi sayyidina Abdullahi alaihi salam zai ce bala? Ya sunan manzonsu da suka sabawa. To Allah ya ce baiwa mutane azaba sai ya aika musu da manzo. To su wato akansu dokar bata, wanda ma bai kai su matsayi ba, ba za a yi mai azaba ba sai in an aika mai manzo. To balle su. Sannan ɗansu shi ne, duk wanda ka gani a gidan rahama ɗansu ne ya yi sanadiyar shige-shi gidan rahama. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari ba an ƙazakun min ha, kun kasance a gefen rami na wuta ne da ma'aiki ya zo sai ya tsamo ku, amma ya tsamo kowa banda mahaifin shi banda mahaifiyar shi, uzubillahi. Ko mai kuɗi ne da azumi ya raba gero, amma bai ba mamar shi ba, bai ba baban shi ba, mutumin kirki ne, ya raba duk makota gero amma bai aika baban shi ba, bai aika mamar shi ba, ma'ana duk mutan unguwarsu sun sha kunu da azumi, amma banda mamar shi banda baban shi, dalla mai amfanin kuɗin shi. A ce kowa duk muminin da ya samu rahama sanadiyar Muhammadur Rasulullahi, amma sai a ce to banda kuma wanda ya zauna a cikinta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So da haka Allah shi kiyaye iyayen ma'aiki suna gaba-gaba a gidan rahama. Duk wanda ya ce maka wani abu ya kawo wani abu hadisi, duk wato hadisi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gano cewa hadisi ba in yi karo da Alƙur'ani, to wannan hadisi ko dai ya zama na kila yadda ka fahimta nan ba haka ba ne, ko kuma ma a wannan hadisin ma kila ma kwata-kwata maudu'i, domin babu yadda za a yi hadisi ya karo da mene? Da aya. Sannan kuma hadisin ya zama na shi ne zai zama a sama. Ko a Najeriya duk dokar da ta karo da tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin Najeriya yana da sashe 320, sai sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya ce duk wata doka da ta karo da wani sashe na tsarin mulkin nan, to wannan doka ba ta tace, tsarin mulkin shi ne a sama. Saboda haka a Najeriya ma babu wata doka da za ta karo da tsarin mulki face ita ce a ƙasa, tsarin mulkin ne a sama. To don haka babu wani hadisi da zai karo da Alƙur'ani sannan a ce hadisin ne a saman ayar Ƙur'ani, zai yiwu? Ko dai ya zamana yadda ka fahimci hadisin ba haka ba ne, ko kuma ya zamana cewa ma babu hadisi, shi ko Ƙur'ani ka taɓa jin aya maudu'iya? Babu, ba aya Ƙur'ani maudu'iya. Da haka shi kadai ne kuma littafin da Allah ya alƙawari zai tsare, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, shi tsararre ne. Da haka yanzu qalu awalam taku, yanzu kana cewa qalu awalam taka, arama da ta taku dai, kuma shi kila da larabci ba bai ma san dalilin da za a ce takun ba amma da ya rike takunni sai ce gyara ne wurin takunni wasali in ka bata za a gyara shi Qur'ani na fatan gane saboda haka shi kadai ne littafin da Allah ya alƙawari zai tsare shi kuma zan maimaita daga cikin hanyar da zaka gano cewa hadisi ba za a yi amfani da shi ba in yi karo da alƙur'ani na fatan gane kuma kamar hadisa ce wani ya tambayi ma'aiki aina abi ina babana sai ce abuka wa abi ko ina abi wa abaka ko to abun a larabci ai ya sha bamban da walidu walidu daban abu daban uncle ɗinka abun ne laka mana wan babanka ko kanin babanka ko wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka abuka ne amma ba walidu ka bane dan Allah wani abun na annabi wanda yake kira Abu Lahabi ko sunan shi ma Abu Lahabi dan Allah Abu Lahabi ba dan uwan mahaifi dan uwan mahaifin mahaifi bane ba uncle din mahaifi bane Abu Lahabi fi ayi makan
finnar
to shi mahaifi ya ce da babanka da babana a abuka wa abi to hadisin kila mahaifi na nufin Abu Lahabi bai ce walidi ba ai walidu daban abun daban walidu daban abun daban Qur'ani ya ce wata kallubaka fi sajidin da jujjuyawarka cikin masu sallah daga cikin ma'anar wannan aya shine cewa babu wani lokaci a duniya face sai an samu namijin da yafi kowa tsarki sannan a dauki ma'aiki a sashi a tsatsan shi sannan kuma sai an samu macen da tafi kowa tsarki a duniya a nan lokaci sai a samu ma'aiki kuma a sa a mahaifarta wata kallubaka fi sajidin to in ka shigar da cewa iyayen ma'aiki a uzu billahi to kaga kenan ka duna a lineage na ma'aiki ma'ana a tsarin nasaba na ma'aiki akwai mene a uzu billahi abun ma ba zai faɗi ba Allah shi kiyaye Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya kare Najeriya da jihar mu ta Kaduna da dukkan bangarori na duniya akan abubuwan da ke damun jama'a na kashe-kashe da sace-sacen jama'a da sauran fitintinu Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin waɗannan abubuwa saboda alfarman manzon Allah saboda alfarman alqur'ani saboda alfarman wannan wata da muke ciki kowa da buƙatar shi ta alheri Allah ya biya masa muna tare da mai martaba sarkin Chawai Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri Allah ya mai da shi gida lafiya barkar sayyidina rasulullahi Allah ya ji kankiyar mu da malaman mu akwai mutanen Zaria Allah ya mai da su lafiya saboda matsayin manzon Allah Allah ya mai da su lafiya Allah ya tsare su Allah ya tsare su Allah ya kare su mu ma da muke kusa Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya albarkar annabi Muhammadu albarkar alfarman manzon Allah a wurin Allah barka Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين